dan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni da ka ba a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba, inda ma su irin wannan a gaba, kancin bai fi na komai ba.
Masauri, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
mu da muka yi makwabtaka da Niger ta kai tsaye kilomita ne da suka yi kirga a hannu. Idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya, mutanen mu can suke zuwa a ba su magani. Su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Amina Kano.
Akwai kusan kwantinoni kusan 2,500 da suke jirgi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen arewacin Najeriya ne.
Shiryawa mu kasan shiryawa mu da dabbe nan ne da Najeriya. To duk sun kai kowa su to ana cikin halin wala hawla kota.
Yau shirin na dauke ne da bayanai dangane da mummunan tasirin da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kaka ba akan jamhuriyar Niger. Biyo bayan je mulki da sojoji suka yi a kasar a dakace
ba a jere ka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurki da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta fi hana su daga gaggawa.
Madalla, masu ware kasar da mako guda da cifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum na jamhuriyar Nijar, kungiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS, wato shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi wa jagoranci zanya takunkumin tattalin arziki a kan kasar ta jamhuriyar Nijar domin nuna fushinta game da sauyin gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki. Wannan takunkumi ya kunshi ana hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashen, inda aka rufe kan iyakoki, al'amarin da ya dakatar da zirga-zirgar 'yan kasuwa musamman a tsakanin Najeriya da Niger da jamhuriyar Benin da Ghana da makamantansu. Yanzu aka dai wannan mataki na ECOWAS ya fara jefa 'yan kasuwar wannan lardi cikin halin kakanakayi, musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Alhaji Abdullahi Buhari na liman na cikin manyan diloli da suka yi safarar kayayyaki a tsakanin kasashen Afirka ta yamma zuwa sassan arewacin Najeriya.
Akwai kusan kwantinoni kusan 2,500 da suke jirgi a na Kwatano, kuma dukkanin su na mutanen Najeriya ne. Akwai kuma kusan kwantena 2,000 a yanzu a boda a Gaya, boda Benin Republic da Niger. Su ma suna nan a tsaye a rufe boda ba ta wuce ba. Akwai kuma wasu a hanya daga Kwatano zuwa Niger zuwa boda, suna hanya. Wasu sun tsaya a Farako, wasu sun tsaya a Kandi, wasu sun tsaya a Kilibo, wasu sun tsaya a Indali. A hanya dai suna da yawa. Kuma akwai wasu a kwanni wanda ba a sauke ba, duk wanda aka loda za a shigo da su Najeriya. Kuma duk waɗannan kayayyakin kaya ne waɗanda hukuma ta yarda a shigo da su. Kwantena ɗaya idan ta shigo tun daga Kwatano har ya zuwa Najeriya, kayan ta zama kuɗi kusan mutum 50 ko fiye da haka za su iya suke abinci a ciki, da laborori da masu kasuwancin kayan da sauran dai masu hidima akan kayan. To kusan yanzu magana nan da muke da kai akwai kusan kwantena a kusan 5,000 suke lissafi ko fiye da haka waɗanda waɗannan matsalar ta ruɗa da su.
Kenan za a iya cewa kamar idan kayayyakinku ya ƙare kenan, wataƙila na ƙasa a nan za a zama kamar ba a da kaya. A ƙware kuwa ai ina tabbata maka cewa idan kayan kasuwa suka ƙare, waɗannan kayan ba su shigo ba. To yanayin da za a shiga Allah kaɗai ne ya sani. Kuma dai 'yan kasuwar daga jamhuriyar ta Niger na kokawa dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Niger. Alhaji Zakari Albakari shi ne magatakarda na kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni, kuma mamba a zauren 'yan kasuwa na ƙasa reton jihar Tawa.
Gaskiya abubuwa kasuwa yanzu kuma ba ta daɗi, don komai ya ƙale. Kaya sun ƙara farashi saboda sun yi kaɗan bisa kasuwa, saboda mutane suna da yawa suna da kaya bisa ne. Ka san mu nan ga takunkumi inda ya shahe mu nan na shiryawa mu, ka san shiryawa mu da Benin ne da Najeriya. To duk sun kai kowa su to ana cikin halin wala hawla kota, don kaya suna da yawa ga hanya akwai kayan da kuma sai ta da aka hasara musamman kaga masu kayan danyi irin masu albasa mutane da sun yi hasara sai dai Allah ya mai da alheri Allah cikin tsanani gaskiya abinci kamar shinkafa kaga ita ce ake yawanci abinci ita ake sai yawa kai ci kaga ko sai ta zaman to daga bangaren benan na ta hitowa tunda ka san wacce hanya ta wuta da lume da Ghana a zo Burkina kaga babu ta tunda ba mu hito da kayan shi nan a kone mutane akwai hatsari kwarai mutane sun bari wuta duk kenan amma duk kai guda zuwa ga benan kuma ga yanzu iyaka ta ruhi ka ji matsala mu hayin da na wuce abinci dan ga abinci nan aka da matsala dan bawon mu da wanda aka kaya ga hanya ba su samu suka shigo sun lodo sun kawo ta iyaka sun tsaya suna da yawa abinda akwai ta wajen kasuwanci dai sai mu addu'a Allah ya kaita mu galuruwa Allah sa awalwali maza shine an ba haka nan ba aka ci gaba kai gaskiya shikenan kuma
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da masu sharhi ke fadi akan wannan batu wanda ke ci gaba da mummunan tasiri akan yan kasuwar Niger da Nigeria
to kuma barki ga gaba da fita Allah wa da rahmai ta dota da wadanda suke da jawo ta akanan da wadanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ka yau ga wasu nan su ce nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a cikin na su sun fara hada guru magakani kan akara ko ho ga ma ko wasan
ba tsare karamar hukumar Bafura a jihar Jigawa Nigeria na daya daga cikin yankunan da ke kan iyakar Nigeria da Jamhuriyar Niger kuma honorable Nasiru Garba Dantiye tsohon dan majalisar dokokin Najeriya da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum haifaffen wancan yanki ne ya yi tsokaci dangane da wannan hali da aka shiga
tsakanin Niger da Najeriya ai yaushe ma aka zama Niger da Najeriya yan kwanakin nan ne fa da tura suka zo akwai lokacin da na yi muku magana na yi hira nake cewa mu da muka yi makwabtaka da Niger ta kai tsaye kilomita ne da suka kirga a hannu yake bambanci don idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanen mu sun cike zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanen su suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na Malam Amina Kano ya zama to cewa mu'amalar mu daya kasuwanci mu daya komai na mu daya kun ba sai aka wayi gari aka ce a yanzu waɗannan ƴan uwa namu waɗannan aminai namu wai kuma yanzu sun zama makiya
kai dan majalisa ne a baya kuma yadda dokokin kasa suka ce zancen yakin nan sai amincewar majalisar dokoki majalisar dokokin nan a ƴan kwanakin da suka wuce ta dau mataya amma har yanzu ECOWAS da ɗan jagorancin shugaban Najeriya tana maganar yakin nan me kake ganin haka
wato da farko dai ƴan Najeriya su fahimci me doka ta ce game da yaki game da kuma menene haƙƙin ƴan majalisa haƙƙin ƴan majalisa shine Najeriya ba za ta bada ta sahalewa sojojinta zai fi yaƙi a waje ba sai da yardar majalisar dokoki amma akwai yanayi wanda idan ya zo shugaban ƙasa yana da dama da zai aika sojoji ba tare da ya yi magana da ƴan majalisa su ba shi amincewa ba duk lokacin da aka sa kawa ƙasar ta hari ya zamanto cewar yancin wannan ƙasar nasu yana fuskantar ƙalubale to a nan ba su kai ne musu halewar majalisar ƙasa kafin ya kai sojoji ba dama muna rigima da ƴan ta'adda a ƙasa ƴan ta'addan nan suna cikin Niger suna cikin Chad suna cikin Cameroon suna cikin Najeriya to yanzu idan wataƙila aka tsara kititina daga Niger misali aka kawo hari Najeriya gwamnati tana iya cewa ko soji suna iya cewa ai an kawo Najeriya hari yanzu shugaban ƙasa ai ba ya tura sojoji su yaƙi a ƙasar bane a ya tura sojoji su kare martabar ƙasarsa wanda ke doka ta sa a lemunsa shine muke cewa kifi na ganin ka mai zarkoma
honorable Nasiru Garba Dantiye kenan tsohon dan majalisar dokokin Najeriya masu ware karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kullum babban abu ne gumo shi ne kankan ga mutuncin mu aka ta shi ne aka tun zulumi da yake bude kofar sa mu da wuya ka jiga wato sun ji mu.